Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio na amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana. Kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan safiyar Talata 10 ga watan Disamban 2019. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin a kasar New Zealand. Sannan hukumomi a kasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya, ko ya lamarin ya shafi wasu yankuna a arewacin Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku rahoto akan irin ƙalubale da kuma matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya.
Mata wato tun suna gidan iyaye, daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci. Sai kiga ana fifita 'ya'ya maza akan 'ya mace. To kinga ai ta 'ya mace tun haihuwarta take samun mushkila.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. A jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump, inda shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Jared Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na yin maguɗi domin lashe zaɓe wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. An shafa tsawon wani jiya ana sauraron shaidun. Shugabannin kwamitocin 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican sun bayyana ra'ayoyi mabambanta na goyon baya da akasin haka na yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Nadler ya faɗa bayan da kwamitin ya saurari lauyan kwamitin kula da tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan akan binciken shugaba Trump, kamar abin da ya aikata ya nuna ƙararren laifin tsigewa ne. Wannan kwamitin zai ci gaba kamar yadda doka ta tanada. Shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat ya wuni yana nanata cewa shugaba Trump ya fifita buƙatarsa a kan ta ƙasa, yayin da ya tursasa ƙasar Ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba, wanda ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, yayin da ya riƙe dala miliyan 391 na taimakon soja ga Kiev da take bukata don ta yaƙi 'yan awari masu samun goyon bayan Rasha da suke ɓangaren gabashin ƙasar. Sufeto General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. Rahoton da aka jima ana ɗokin gani da aka fitar da shi jiya Litinin ya saɓawa wasu maganganu da shugaba Trump da kuma abokanansa 'yan jam'iyyar Republican akan binciken, kamar tuhumar cewa manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sun buɗe binciken saboda ba sa son shugaba Trump a siyasance. Binciken na FBI da aka kai ruwa rana, wanda daga baya kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller ya jagoranta. Sai dai Sufeto General Michael Horowitz ya kuma caccaki hukumar ta FBI da yin kurakurai da dama wajen neman izini daga kotun da take kula da tattara bayanan sirri na ƙasashen waje don ta sa ido akan Carter Page, tsohon mai bawa kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Trump shawara da ake zargi yana da alaƙa da hukumomin leƙen asirin Rasha. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri dake arewacin kasar New Zealand, daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu. Kana mutane da dama sun jirkata. Yan sandan New Zealand sun bada tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti, kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5 ga waɗanda suka mutu ko ƴan uwansu suka bata da abokanansu. Mun yi tarayya cikin bakin ciki wanda ba zai musaltu ba, Prime Minister Jacinda Ardern ta bayyana a yau Talata. Waɗanda kuke matukar kauna da suka tsaya a gaban queues waɗanda suka karbe ku a nan, kuma muna jajanta muku. Ardern ta faɗa cewa mutane 47 da suke tsibirin a lokacin da dutsen ya barke da aman wuta, a ciki har da ƴan New Zealand da dama, na kuma baki masu yawon bude ido daga Australia da Burtaniya da Amurka da China da kuma Malaysia. Rahotannin kamfanin dillancin labarai na AFP da kyamarori suka nuna abin da ya faru kai tsaye daga aman wutar da dutsen ya yi, ya nuna wasu rukunin masu yawon bude ido inda suna tafiya a bakin dutsen kafin ya fara aman wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36, kana kuma ya bar Dubai a makale bayan da wa makon ruwan ya mamaye yankin da tsaunuka suke. Ruwan saman da aka shafa mako guda ana tafkawa ya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa a yankunan Bugusi da Bundumbiyo da ke kusa da dutsen Ruwanzori na gabashin Uganda. Mai magana da yawun kungiyar bada agaji ta Red Cross a Uganda, Irene Nakasita, ta ce aikin bincike da kuma ceto a yankin da abin ya fi kamari, yawancin ruwa ya mamaye hanyoyi.
And the decision has been taken to put up a transit shelter until the situation.
Mun yanke shawarar samar da wani wuri na wucin gadi har sai al'amura sun daidaita. Don haka tayu cibiyar wucin gadi ta Bubukwang za ta samar da gidaje na kusan mutane 700 waɗanda suka rasa mahallansu daga yankin Bundukuyo. A wata ziyara da ya kai kwanan nan a birnin Washington DC, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ce manufar da yake neman cimmawa yayin da yake jagorancin gwamnatin rikon kwarya kasar ita ce samar da zaman lafiya a kasar da yaki ya daidaita. Babban abin da muka ba muhimmanci shine dakatar da yaki da kuma gina da wamamman zaman lafiya mai dorewa. Abdullah ya bayyana haka mafi muhimmancin dakatar da wahalhalu da al'ummarmu suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sansanonin nasu. Na ga mun samu wata dama yanzu haka don mu dakatar da wannan yaƙi. Hamduk bai fayyace takamaimai wani yaƙi yake nufi ba. Gwamnatin Sudan ta jima tana yaƙi da 'yan tawaye a yankin Darfur, kudancin Kordofan da kuma yankunan Blue Nile a shekaru da dama da suka gabata. Babban birnin kasar Khartoum ya ga rikice-rikice da ya hallaka mutane da dama tsakanin masu zanga-zanga da sojoji a farkon shekarar nan.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne yake bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin bita akan yadda al'amura ke tafiya tsakanin al'umma, musamman yadda ya shafi tauye haƙƙin jama'a ɓangarori daban-daban na duniya. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu ya duba mana yadda ake tauye haƙƙin jama'ar yankin arewa maso gabas a ɓangaren zirga-zirga da sufuri.
Tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan raraku a ƙasashe da dama. Aka yi bibiyan yadda haƙƙin ɗan adam ke gudana a wasu ƙasashen. Wannan batun 'yancin ɗan adam dai sun haɗa da wasu bahimman al'amura da dama, wanda suka haɗa da 'yancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba, da 'yancin rayuwa, da 'yancin tsaro, da ma dai wasu 'yancin da dama gaske. Sai dai a ƙasari ba kasafe aka samu irin waɗannan 'yanci ba, ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin tauzurtawa daga hannun mahara ko kuma jami'an tsaro musamman ma wannan yanki na shiya arewa maso gabacin Najeriya. Wannan lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kadai ba, kai har ma ga mabiya hanyoyi, wannan hakan idan mutum ba sa'a yayi ba, jami'an tsaro kan sa mari da kwado ne su kulle mashiga ko kuma butan gari, wanda wani lokacin babu ma sanarwa, aka rufe ne kafin ma karfe 6 da aka sanar, kuma sa mutane su kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba.
Kuma a cikin ku akwai wanda suka kwana da yara a waje?
Wannan batu na toyi hancin walwala ga al'umma ne, wannan nan yankuna dai shine abin da yafi shama al'umman kan gaba, wanda so da dama da ba kan koka da irin halin da suka fada.
Yanzu a Yobe nan karfe 2 karfe 3 har yanzu hanyar garin su din wata rana karfe 4 ana rufewa daga cikin damaturu, idan zaka fita baka saka shigo ba, idan karfe 4 yayi dole zaka nemi wurin da zaka buya, ko kuma idan ka biyo daga babban gida sai ka karfe 2 kaman wancan satin kan karfe 2 ranar Alhamis aka rufe hanya. To kaga har yanzu dai ba za mu ce har a wannan tabiya bugata ba. Ai ya sanin mu dai, muna ga kaman an bar ma wancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kwance. Su yan Boko Haram da suke wucewa hanyar. Kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci suna bubbuge mana motoci, ko su dinga zagin ku ko su dinga dukan ku. To menene amfanin su da ba za su je su zo na bayan garin su dinga taimakawa mutane ba, ga inda ya kamata su yi abinda suke kuma a cikin gari kuma daban.
Wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kaɗai ba, har ma ga su kansu jami'an tsaron, musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba, sukan fuskanci fushin abokan aikinsu da kan rufe irin waɗannan ƙofofi, wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna Dauda Biyu. Mata a ƙasashen nahiyar Afirka musamman Najeriya sun sha kokawa akan yadda aka maida su saniyar ware a bangarorin rayuwa daban-daban, da kuma yadda hukumomi ke yin rikon sakainar kashi ga bukatunsu a matsayinsu na kashin bayan rayuwa da bunƙasar kowace al'umma. Wannan ne maudu'in taron faɗakarwa na wata-wata da gidan rediyon muryar Amurka yake shiryawa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a wannan watan, kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta aiko mana a wannan rahoton.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan matsalolin da mata ke fuskanta a bangarori daban-daban na rayuwa. A taron, wanda ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban, an zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace, da cin zarafin mata a gidan aure, da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabe Bilita Bashir, yar siyasa daga jihar Borno, ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa.
Matsalolin mata suna da yawa a siyasa. Na daya, ba a so mata su wakilce jama'a, maza ba sa so su ga ana damawa da su, ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zaɓe ɗan uwanmu masaje, ba sa so mu a cikin siyasa.
Mata yan suna mara wa mata baya in sun fito siyasa?
Mata ba sa mara ma ɗan uwanmu mata baya, gaskiya. Idan ya zo ga zaɓe, maza su suke bani kuriya.
Na ji Hauwa Bukar, na daɗe ina siyasa. In aka zo rabon mukamai, in aka ci zaɓe, da ƙyar a samu mace, samu wani abin kirki. Sun fi son a baka ko wani board member, in ka gama ka je kana wani ƴar murya inda suke.
Mariya Ibrahim Baba daga jihar Kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida, tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara.
Mata wato tun suna gidan iyaye, daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci, sai kiga ana fifita ƴaƴa maza akan ƴa mace. To kinga ai ta ƴa mace tun haihuwarta take samu mishkila, da inda ya kamata ma a duba ta, a tattalaye ta, a gyara ta har ta girma. Iyaye ƴaƴa amana ne a gurin su, saboda haka in Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata, ya kamata kai musu tarbiyya tare gabaki ɗaya, ba bambanci. ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna ƴan ƙanana, su za su yi wanke-wanke, su za su yi kaza, su za su yi kaza, a ce ai za ta zama matar aure. To shi ɗan namijin fa, shi ma ai zai auri wata, shi ba ya masa tarbiyya ba, to ya zai zama da ita? Shi yasa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma.
Ita ma Umma Rimi daga kungiyar da ke ƙatowa mata ƴancinsu a Najeriya ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar.
Muna aiki ga samun ƴanci ga mata a gidan mijinsu a kuma a waje, su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida. Muna da irin kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi da muke rarrabawa, mu ƙara faɗakar da mutane cewa ga mu aikin da muke yi. Ko ka san wata da kasancewa tana neman taimako, shawara ga inda za ta zo.
Daga ƙarshe mata sun cimma matsayar haɗin kai da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, tare da jan hankalin gwamnatoci, ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu faɗa aji da su riƙa gudanar da ayyukansu bisa tsari. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
To su ɗan tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sayinikin ga nasu ba, ko kuma da gyaran huskan da sun kai maka electoral, babu su da dama ko guda na cin zabe.
Ba mu da wani fargaba bisa ga zabe, saboda mun san da abin da mun kai ma kasar nan a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isu yake.
Article 2 na kotu electoral yana kundin zabe, yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba. Article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba. Article 41 42 suna da yawa wanda har yanzu mun kace ba mu yarda su.
Amma da tanjin mai kawo shi ai yanzu abin da muka danga yayi wanda tanjin yayi a lokacin sa.
Tanjin Mamadu ai bai kaman kuwa.
Jama'a, muna fatan mun sami kula mai lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ya kamata a ce bakin mutane, ciki har da waɗanda ba 'yan siyasa ba, har ma da turan da suke 'yan kasashen ƙetare ne, a ba su shiga cikin zaurin yi wa siyasar Nijar kuskurema kuwa? Abinda ya haɗa magana zaɓe mai zuwa, sannan ta wace hanya ne mutanen Nijar ɗin suke kallon garkamewar da aka yi wa Madugu 'yan siyasa har Muhammadu a gidan yari?
To ni sunana Abdulkadir Muhammad, wanda aka san da suna mai dalili namu. Ba na tammahar kamar wata ƙiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin ɓangarorin biyu. Al'amari ne na shari'a. To ita kuma ka san an ce saɓanin hankali ce. To kuma idan mai bibiyar kafofin sada zumunta na zamani ya lura, dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa, inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi.
Aminu Isa kakakin matasa na modern FR Lumana Afrika. Wannan abin ba abin mamaki ne ga wannan Sahan Muhammadu. Muhammadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda. Duk da shaidar ɗin da ake sa da sauran abubuwa, ya ce zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na ƙasar shi, kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari. Wannan alamari babu wani kallo zaman sai mu ce ya tabbatar da lalle Hamma Ahmadu mutum ne mai aiki da doka, mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a ƙasar shi. Ko da bai ƙara zartan ba zai shahi tahiyyar jam'iyyar mu ta Modern FR Lumana Afrika. Modern FR Lumana Afrika parti ne wannan ya saba da abubuwa. Ko kaɗan wannan abu ba zai taɓa rayuwar Modern FR Lumana ba. Lumana Allah ya talo ƙara ci gaba da ta kai. Kuma sannan kusurin samun abu da zai dawo shi iske ta lafiya, na ɗauki abin shi kuma a je ai koko yadda ya kamata da kowa. Ka gane? Don ku babu wani ɗaurin kai bisa tahiyyar Modern FR Lumana ko ko bisa me ke iya samu shi. Ba abin da ya samu Muhammadu sai iko Allah, don da duniya ta shaida shirin ne.
To ko bayan ƙoƙarin amsa ita waccan tambayar ta farko da muka buɗe shirin na yau da ita, na cewa ko ya kamata bar baki da kuma Turawa su shiga cikin ƙoƙarin yi wa siyasar Nijar kuskurema. Wannan shirin ne yau zai taɓo fannonin dokar zaɓe da su 'yan adawar Nijar ɗin suka ce su sam ba za su yarda da su ba. Kuma shi 'yan adawar Nijar ba su yi kasada ba a ɗaukan dukkan burinsu na cin zaɓe mai zuwa, su ɗora a kan mutum guda Tilau Ahadin. Duk wannan suna cikin batutuwan da muke so mu taɓo su yau a ci gaba da muhawarar da wakilinmu na Yamai, wato Sule Mumuni Barma, ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka haɗa da Sani Muhammadu na jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya, da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar adawa ta Lumana. Bari su ne share mana fage da tambaya da yau shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta PNDS.
Dawa na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zaɓe na gaskiya, saboda kuna ganin akwai wuya ku yi galaba, muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su ga
kwana. Saboda wata dan kwana in an kace ta ai duk wanda ya san kasan ya san da ai ba haka take ba, ka haka take zawa. Dan ka hin shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isa yake zawa aiki kuma kowa ya gani ina aikace aikace na ci gaba wanda kasar nan ta samu dan haka mun muna da abin da in lokacin zabe za mu tafiya mu yi fallan shi ga al'umma dan saboda al'umma su sake bamu yardan su
ba ku da fargaba
dan mi fargaba dan mi tun da demokradiya ce ake yi kuma demokradiya tana da dokoki da shi an kai kuma mun yi su ma yanzu haka rinjaye a majalisa mu abu guda muke so da su su bar abubuwa na wanda su yi abu da girma saboda yanzu kaga zawa ta shugaban su Muhammad ya zaka ni abun da ya ne dadi a matsayin na yan rinjaye shine fair play wanda in kungiyoyin siyasa ka fadai na rinjaye su ka nuna haka ne take so sunan adawa da mu da ɗan baruwa mu kowa dai koko dai kanan gai ya kawo gudun mushi ne don cigaban ƙasa
ya za a yi zaman nan tsahanin idan kai laka da cewa kai kana kwatanta bangaren rinjaye na ganin zaman sai NDP ne za a yi yanda su kuma yan adawa ke gana a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba ƴan siyasa ba har da ma wasu wakilai na ƙasashen waje su kasance a matsayin shaidu
to ai ko sai an fita ma a shawararru da ake a sai ne kana samun wakilai na addinai suna nan duka abinda aka nage saboda ƙasa ne ake yi ma kai kasan mu tsari na demokradiyya tsari na rinjaye to ai ka gani ko a ƙasashen duniya mayan ƙasashe na Amurka da ake yi ma demokradiyya ai kana gani in kana ina zuwa
ka bibi
ai gaskiya bismillah
yazo sanin tambayar da nayi har yanzu bisa kan ta mun ka da
na'am
shi prime minister kowa ya sheda ran ne gaban ɗan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a kafa committee wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Niger shi prime minister Brigid Afini kowa gani shi to yanzu kai maganganun da ke gai ka share duk abin da prime minister Brigid Afini ya gai su da kake ina zuwa bari in baka misali guda kace dai kai har yanzu zancen da kake yi kai zancen sayan da kake yi shi kuma prime minister sai da ya yarda gaban mu kuma gaban ɗan Niger da cewa wani sabon komiti ne an kawo wanda ba sayan da ba wanda kuma yake ba dama fararen hulla su zo su zamna cikin wannan shedu wannan da yanzu da kai watsi da su shedu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sa shi cikin aritan da ya dauka to mu so abin da muke so ku kwatanta ma ɗan Niger da masu sauraron muryar Amerika wai shin ku PNDS kun yarda da cewa sulhun nan kalkashin sabon komiti ne wanda ba sai NDP ba ko ba ku yarda ba tambaya guda lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tunda mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ra'ayin ku ai ina son ka tuna wani abu ko da dai kace wai mu mun ka kawo Hussein DP wanda ya kawo Hussein DP kalkashin Tanja Muhammadu na MNS dai ne kuma MNS dai na tare da ku har yanzu kenan ko nan baka yi musu adalci ba paske PN MNS dai na tare da ku lokacin an kawo Hussein DP albu 2004 ai lokacin nan adawa kuke za mu je zabe na 2004 ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ka ce ba ku yarda da su ba shi Tanja Muhammadu
suna adawa
Tanja Muhammadu ai bai kaman ku ba bai ce ba a ni ke da nauyin in sa kasa kalkashin dokokin kasan da an ka yarda da su ba mu ja da baya ai bai ce haka nan Tanja Muhammadu shi ya ba prime minister Muhammadu umurnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran je cikin takardar da mun ka tura wa prime minister sai da mun ka tunatar da shi article 12 na code electoral
yana
kundin zabe yana cikin wa'anda bamu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda bamu yarda shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun ka ce bamu yarda su
sanin ko da yake watakila zaka so ka ce ka bashi amsa amma nahi son mu tayi kai tsaye saboda maganar lokaci shin wai ya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu daidai lokacin da jagoran ƴan adawa ke kulle gidan yari
wannan wani abu ne can daban shi ai madugun adawan kanshi ya sani tun da ka gani
abun bai rana saboda da siyasa
abai tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi kanshi yazo yan neme ya zo shi kuma ya zo kuma ya zo shi ta shi ida me yake cewa wannan wa'adi na hukunci wanda aka mai saboda kun san dokoki na tahiyyar da demokradiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a kowane mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tahiya. Mu abin da muke fata Allah Ubangiji ya sa ƙasar nan ta samu kwanciyar hankali, mu ba mu so mu ganshi a haka nan ba. Ai ba shi dai bane, ai ba shi dai bane wanda wannan matsalar ta shafa. Kuma ai akwai mutane da yawa wanda suke manyan mutane, akwai ministoci, akwai manyan, akwai sojoji, akwai directors wanda suka wasu sun makare kasan nasu kuma kowa ya sani. Ni dai ban san in dawo cikin wannan zancen, saboda wannan zancen ni ina ganin kaman ba zance bane. Mu wanda ya kamata mu ƴan siyasa, mu shi wanda bai da alaka da harkan siyasa, wannan harka ce ta rayuwar shi can. Ni dai ina horin cikin abinda ni gani yadda ƴan siyasa suka yi a zuwan shi, suka zo suka yi ta'aziya bisa abinda ya faru. Ni kanka ina nan ganin kafin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan biromu na ƙasa na matasa na tarayya, mun je har gidan muka yi ta'aziya mu, saboda mu musulmi ne kuma Niger mu haka wannan al'ada ce muka gada. Wannan abun na yi horin cikin shi, na ji daɗin sosai. Kuma duk ƴan Niger har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke bada alamu mai gwada ce wadda mun ƙarfin kanu zukocinmu da suka ga abin da ya shafi al'adodi namu da tabi'o'i na mutanen ƙware wanda an ka sani.
Wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai sun yi.
Haba, ai mutuwa tana kan kowa, kamar mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna wuyi kan kowa. Duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke. Allah ne ke kawo su, kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo. Ba mu da ƙiyayya mu a siyasance, yani hamayya ce muke yi, saboda kowa yana son ya gwada ma ƴan Niger shi gwani ne. Don ka cikin wannan kokowa ce muke, da muke adawa, kuma yanzu Allah ba mu sa'a. Kuma muna nan ga kyautata ma ƴan ƙasa, muna kyautata su zance ƴan ƙasa in Allah ya so. Kuma in lokacin ya za su sake ba su ɗauka amana su sa ga hannunmu, saboda suna ganin muna nan ga kyautata musu, saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun wanda aka samu matsalar Libya. Yawa
bana, akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa ƴan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zaɓe. Na farko, ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaɓen nan ba, shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu, duk kokowar ku ta je ta zo ba zai wuce kuna yi bane, saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu da ke fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zaɓe Article 8 nan.
Ta gaishe ku. To a shirin ƙarshe da zamu kawo muku rana a cewa Allah ya kai mu, zamu amsa tambayar da aka yi a kan ko ƴan adawar Niger ba su yi kasada ba daukan gudun su na cin zaɓe mai zuwa su ɗora shi akan Hamma Ahmadu kawai. Zamu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasar ita wannan muhimmiyar ƙasar ta Afirka ta Yamma da kuma dai sauran batutuwa. Kafin mu bar ku, bari mu gode wa su baƙin namu, wato Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Talimana, haɗe da shi Suleiman Muna Barmoki da namu kina a cewa mai da shirya muhawara ɗin ya cillo mana ita nan Washington. Daga Washington ɗin na ji Mustapha Sakwato ne, mun ba ku lafiya.
To a gaida Aliyu Mustapha Sakwato. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama, domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai, amma wannan karon a takaice.
To murkala ga labaran a takaice. A jiya Litinin, kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump, inda shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na yin magudi domin lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasar mu. Sufeto General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin ƙasar New Zealand, ɗaya daga cikin manyan tsibiran ƙasar guda biyu. Kana mutane da dama suka jirkata. 'Yan sandan New Zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti, kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai, rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya haɗa sauti ya kuma ba da umarnin shirin Malam CD, sai kuma injiniyanmu na wannan safiya Jim Cook.
Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama. A huta lafiya.
VOA Afrique.